بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna gode wa Allah madauki da ya sake hada mu ya tara mu a wannan marece na Asabar 10 ga watan Ramadan a shekara ta 1439 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 26 ga watan biyar na shekara ta 2018 a tsarin miladiya. A yau insha Allahu ta'ala a ci gaba da darussan mu na tafsiri a wannan wata mai albarka, kuma a wannan masallaci mai albarka a unguwar Galadanci a birnin Kudu jihar Jigawa. Za mu karanta ko kame da muka jima ya karanta mana a suratu Ali Imran aya ta 153. Je mu yi magana akan ma'anarta a dunkule, amma ba mu karanta abinda malam Sa'idi ya ambata ba, wanda muke bi a cikin wannan karatu. Bayan nan insha Allah za mu bi wannan, sai kuma bayan ta aya ta 154 da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan yadda al'ummar musulmi ko wadanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci suke yanke biyu bayan ya faɗi cewa id tus'iduna wa la taluna ala ahadin wa rasul yad'ukum fi ukhrakum yayin da kuke gudu kuka dage da gudu wala taluna ala ahadin sashen ku baya waiwayar sashi kowa yana ta kansa والرسول يدعوكم في أخراكم منزوكم صلى الله عليه وسلم ينا كرنكو كداو زوا قليشي سألوك سين ينا باينكو سين لك الشيء أتكنكو يا في قصد أبو كانغا باء لوك سين فأثابكم أي فأثابكم الله بأصاب بني أثاب نجزائي نثوابي فأثابكم أي سألا جازاكم يساكا مكو ظمّا بغمّ داموا دوات داموا وسمع لمسنا فصل رأيش داموا أكن داموا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم دن يجربيكو وما دن كدكو سامو داموا دن داما دبك إنسكي أكن أبن دي ساميكو أيكو بشمكو na nasara da ganima wala ma asabakum ko kuma abinda ya shafe ku na kisa da kuma raunuka da aka ji wannan likaila wasu malamai suna cewa la din nan za'ida ce ma'ana Allah yayi wannan ne don ku samu bakin ciki akan abin da ya kurce muku da kuma abinda ya shafe ku wasu malamai suka ce a'a tana nan akan babinta don kar ku damu don kar ku samu bakin ciki kuma Allah madauki ya gaya mana baya wala tahinu wala tahzanu to kuma ya zai ce yayi abu don ai bakin ciki Usman suka ce a abinda ake nufi dai kenan cewa don ku bakin ciki akan abinda ai don kar ku bakin ciki akan abinda ya same ku domin da mai ba a san mutum ya zama ya sa damuwar da bakin cikin shine hannunsa shine babban abin da ya dame shi والله خبير بما تعملون الا مسنيني ني زورفن سني كما ده ابين ده كوكي ايكتاوا الله سبحانه وتعالى يسن كومي بابو ابين ده كي بوي مسا ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه سنن باين wannan damuwar sai Allah ya saukar muku da amanatan aminci kwanciyar hankali security da natsuwa nu'asan yazo muku a tsayina a cikin halin har kuka samu nu'as nu'as shine gengedi an samu kwanciyar hankali da gengedi yazo shaqo ifatan minku wanda yake lullube wasu daga cikin ku al-imam at-tabari ya rawato daga as-suddi yana cewa asalin wannan abu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi wannan yaki na Uhud su mutanen Makka sun kama hanya sun tafi Makka akan hanya sai suka aiko cewa baɗin mu haɗu ko a zo a sake haɗuwa a Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am na'am ai din bai tsorata ba to shine sai wasu daga cikin musulmi sai suka tsorata suka razana karfa ya zama mutanen nan dawowa za su yi su shiga Madina su yi ta'adi shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ba haka za a yi ba ku je ku duba aka tura wani ya je ya duba inda kafirin suke su mutanen Makka yace in kun gan su akan lodin kayan su suka zauna sun sauka daga dawaki suna zaune ne akan kayan su suna hutawa to kariya suke ba dawowa za su yi ba Makka za su tafi in kuma kun gan su akan dawakin su suke faɗin wannan magana to dawowa za su yi ai sake wani yaƙi sai aka je aka duba sai aka same su akan kayan su a zaune shi ne a lokacin yake gaya musu kowa ya kwantar da hankali babu wani abu kwanciyar hankalin da ta zo wannan shi ne har wasu suka fara gengedi sai Allah ya saukar musu da gengedi Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu har yana bada labari yana cewa gengedi ya same shi har sai da takwabinsa ya rike faduwa ya kwace ya fadi ya dauko ya rike ya sake kwacewa ya fadi yana dauko wannan ya saboda tsabar gengedi to kaga idan ba a samu nutsuwa ba ina za a samu gengedi to ne shi asalin zancen da Allah madauki ke a wannan gefe shine ma'ana summa anzala min ba'dil ghammi summa anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan sannan sai Allah ya saukar muku bayan wannan damuwa da kuka shiga an yi kisa da yawa an rasa dukiya har an tsorata ko an razana ko an ce an kashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da amanatan nu'asan malum sun ce wannan nu'asan badal ne na amana cewa Allah ya saukar da aminci wanda irin aminci gengedi mana gengedin shine amincin har kuka rika gengedi kuna hutawa wata ayar suratul anfal al-annam duki ya fadi abin ya sanya amanatan din maf'ulan li ajlihi kamar da wasu malaman suka fassara nan ma shi ake nufi amma an kaddama shi ne an gabatar da shi shi kuma nu'asan maf'ulun bihi ne ma'ana kamar yace ne thumma anzala alaykum min ba'dil ghammi nu'asan sannan Allah ya saukar muku da gengedi amanatan li ajli an yakuna amanatan lakum an bincika abin wanda suka ce zai iya tafiya daidai da fadin Allah madauki a suratul anfal idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu ngini yayin da gengedi yake lullube ku yayin da Allah madaukaki ya lulluba muku gengedi idh yughashshikumun nu'asa nan an-nu'asa shine maf'ulun bihi amanatan shine wannan maf'ulun li ajli don ka sa shi akan wannan da wancan za su fassara juna yau kuma kowanne dai mutum ya fassara ina daga cikin abin da malamai suka ambata dangane da fassarar wannan ma'ana a takaice dai ba zancen na hawul larabci ne a gabanmu ba Allah madaukaki ya saukar da gengedi akan muminai ya lullube su don ya zama aminci gare su da kwanciyar hankali ya cire musu tsoro duk inda aka samu amanatan abin da ake yi da amanatan shine al'aman kuma ne na fassara mana security nutsuwa kwanciyar hankali aminci kaga me ma'anarsa tafiyar tsoro da tafiyar firgici da babu razabi an bincika mun to wannan Allah madauki ne ya saukar akan muminai a wancan lokaci wannan ya nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana aikin da ya so a lokacin da ya so kamar inda ya faɗa a baya sanun fi qulubi alladhina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultan kun ga wancan shima haka wannan duk aiki ne da Allah madaukaki yake a yaushe yayi tun fil azali yayi ko kun lokacin da abun ya auku yayi aikata shi lokacin da abun ya auku ya aikata lokacin yaƙi a lokacin da Allah ya saukar da wannan gengedin da amanar da sauransu kuma a wannan lokacin ne Allah ya jefa tsoron a zukatan kafirai me ye dalilin da yasa nake wannan zance a babin asma'i was sifati a aqida wajibi ne mutum ya yadda da dukkan abin da Allah madaukaki ya siffanta kansa da shi na wani aiki da ya aikata kuma kar ai masa tawili da cewa wani abu daban ake nufi kamar da wasu masu bin makarantar ilmul kalami suke aikatawa kuma mu'tazilawa da asha'ira maturidiyya da makamantansu da suka dauki makarantar kullabiyya musamman abin da ya shafi al-af'al al-ikhtiyariyya ayyuka da Allah yake zabi in ya ga dama yayi in ya ga dama ba zai ba sune ayyukan da suke da alaka da mashi'a sune kuma ake cewa as-sifatul fi'liyya siffofi na fi'ili na aiki mun sha magana akan su siffofin Allah malamai suna kasa su kashi biyu akwai siffofin zati da siffofin fi'ili siffofin aiki na zati sune waɗanda tun fil azal suna tare da Allah kuma babu lokacin da za a ce ba sa tare da zatin Allah kamar ilimin Allah Allah ya san komai tun fil azal babu lokacin da bai san wani abu ba an gane to wannan sifa ce ta me ta zati tana tare da zatinsa Allah mai ilimi ne
Allah mai gani ne, Allah mai ji ne, duk waɗannan suna tare da shi cincin. Zatin sa yana nan tare da shi. Abubuwan da ya ambata mana na al-af'al ko in ce al-sifatul khabariyya kamar da suke kiran su, sifofin da in ba dan labari ne ya zo mana da su ba, ma'ana Qur'ani ne ko hadisi ya faɗa ba, da hankali kaɗai ba zai ce akwai su ba. Suna irin siffofi da suka yi kama a sunansu da siffofinmu, ko hannu ko fuska. Kuma Allah maɗauki ya dangana wa kansa fuska, ya dangana wa kansa hannu, ko to waɗannan abubuwan saboda Qur'ani ne ya zo da su, hadisai ne suka zo da su, wajibi mu yanda, babu ƙaryatawa. To waɗannan siffofin fi'ili kuma su ne siffofi da suke da alaƙa a ce Allah ya yi kaza, ya aikata kaza, ba wani abu ne da ya ƙumu bi zati yana tare da shi a zatinsa cintini ba, an gane, amma ya aikata shi a wani lokaci wanda ba kowace yake aikatawa ba, in ya ga dama ya aikata. Suna ake ce masu as-sifat al-fi'iliya, siffofi na fi'ili. To daga cikinsu akwai waɗannan. Mazhabar Ash'ariya inda suka kuskure, wasu daga cikin magabatansu suna tabbatar da as-sifat al-khabariya, su hannu da kafa da sauransu da irin waɗannan da Allah maɗauki ya faɗa. Manyan malamansu na baya suna tabbatarwa, wasu daga cikinsu. Duk da ba zancen wannan ne da ya shigo cikin abin nan muka zauna dominsa ba, amma ya mangiyo ta kansa ne saboda magana akan wannan as-sifat al-ikhtiyariya. Su sai suka ce as-sifat al-ikhtiyariya kuwa ba su yarda da su ba, sai dai a ce Allah ya siffantu da su tun fil azal. Wannan yasa suka fada kuskure hatta abin da ya shafi maganar Allah. Al-Qur'ani din nan sai su ce ayi maganar Allah sai amma kadima kadima ce, ma'ana tana can tun fil azal. Kenan lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani ne aka saukar, yaushe aka saukar da Qur'ani? Saukarwar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yaushe aka saukar? Ai sai da aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya, sannan aka saukar masa da Al-Qur'ani. In aka ce duk maganar Allah kadima ce kawai, la tata'allaqu bi waqa'i'a wa hawadith allati taqa'u wa tahdathu fi waqti huduthiha wa wuqu'iha, to kun ga an canza magana kenan. Ma'ana in aka ce maganar Allah kadima ce kamar da Ash'ariya suke cewa maganar Allah guda ɗaya ce, wai yayi ta sau ɗaya ya gama ba ya sake wata magana, kuma kun ga na ƙasa ce ga Allah maɗauki, na ƙasa ce. Shi yasa har suke cewa Qur'anin nan da ke hannun mutane ba za a ce masa maganar Allah, sai dai a ce ibara ce an kalamillahi, wato bayani ne da ake faɗi dangane da maganar Allah. Ma'ana kenan lafazin ba daga Allah yake ba, ma'anar sai kawai daga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi waɗannan kalmomin, kun ga kenan a ce Qur'ani wa ya faɗe shi? Manzon Allah kenan. Kun ga akwai hadari a wannan ko babu? To wannan ba zancen ilma maganar ilmi kalam ko maganar sifofi zamu ba, amma nan zancen da muke, su Ash'ariya sun ɗauke ta ka'ida as-sifatul fi'iliya ba sa dangana wa Allah su, sai a fassara su da wasu ma'anoni. In aka ce Allah maɗauki ya bada saka, ya ce zai yi wani abu, ko ya ji kai, ko ya yi rahama, sai su fassara rahaman nan, sai su ce ai abin da ake nufi iradatu al-isaba, iradatu al-isabati, wai ya yi nufin ya ba su lada ne, shi ne abin da ake nufi da rahama, wai sai su ce ai ita rahama abin da ake nufi da ita rauni ne a zuciya, dan me ko Allah za a siffanta shi da rauni a zuciya? Sai su ce a ba rahama ake nufi ba, Allah baya rahama. Kun taɓa ji wannan ta? Shi yasa ma da yawa mutane ba san meye Ash'ariyar ba. A wannan littafin da ake kora na Ash'ariyar duk akwai wannan zancen, cewa ba za a ce Allah yana da rahama ba, sai dai a ce Allah yana da nufin ya ba da lada, Allah yana da nufin ya sa ka aljanna. Wani ko kun ga duk kurakure ne, akwai ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah, amma baka kira su sun ƙaryata ba, saboda za su ce maka ba haka suka bi, don tawili suka yi, canza ma'ana ce, canza ma'ana kuma ba dalilinta. Allah ya fi kowa sanin abin da zai siffanta kansa da shi, tun da ya ce ya yi. Yanzu wannan abin sun ma anzala alaikum min ba'dil ghammi, dan Allah kowa ka tambaya yaushe aka yi wannan abu, tun fil azal aka yi, ko kuwa wai su abin da suke tsoro? Kar ka ce an yi a wannan lokacin sai a ce ashe Allah canje-canje suna shafar zatinsa, wani abu sabo zai zo ya auku ga zatin Allah, to Allah ku baya canzawa, don haka sai a ce wannan bai faru ba. kaga wancan abun cewa Allah wasu abubuwa ba sa aukuwa daga gare shi ai su suka faɗa ba Allah ne faɗa ba saboda hanyar da suka bi na tabbatar da wujudin Allah ta magana tariqatul huduth alalam da makamancin wannan shine ya jawo su suka shiga cikin wannan tariqatul a'rab dun sha bayanin ta a wasu munasabat bana so ne shiga cikin wannan magana da zulfi na san wanda bai karanta ta ba zai fahimci zancen da muke ba amma wannan ayar dai Allah madauki ya gaya mana a cikin ta cewa yayi wani abu wanda ba tun fil azali yayi shi ba kun yadda da wannan kamar yadda yayi magana da al-adama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yayi magana da annabi Musa ayo shi yayi magana da annabi Musa a lokacin da aka halicci annabi Musa a lokacin da annabi Musa ya kai munzalin a bashi annabci a lokacin da aka bashi annabci shine ake magana da shi aka ce yazo kuma yazo innaka fil wadi al-muqaddas tuwa ya shigo cikin wannan alwadi kuma Allah yayi magana da shi yaushe aka yi wannan magana a lokacin da annabi Musa yazo to in aka ce zancen Allah ɗaya ne to wannan zancen kenan ba a yi shi ba kun gane magana ta to haka ne duk sauran ayyuka ka dauke ta ka'ida Allah baya ƙarya Allah ya fika sanin me zai faɗa dangane da kansa don haka in yace Allah yayi kaza to a dauke shi yadda ya faɗa daukar abubuwa a zahirin su wani shine asali in ana nufin ba zahirin ba to sai an samu dalilin da ke nuna cewa ba zahirin ake nufi kuma daga nassin ba daga tawilin bakin wani ba an fahimci wannan zancen yau da aka ithbatin as-sifat ina daga cikin abubuwa na asali da hatta mutaqaddimun daga cikin malamai kafin wannan harkar ta ilmul kalami ta zo duk ba su taɓa ma tambaya akan wannan ba babu sahabin da ya taɓa tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akan sifofin Allah ba sa yi haka tabi'ai duk sun yadda da abin da Allah yake faɗi a yaushe ya faɗi wannan magana a lokacin da abin ya faru kar wannan maganar ta cewa ai wani canji ya shiga zatin Allah duk daga baya ne bayan an shiga falsafa an shiga ilmul kalami suka kawo mutane wannan irin zancen Allah daban yake halittarsa daban take dan mun ji ya faɗi wani abu da sunansa yayi kama da abin da ke tare da mu to baya nufin irin namu ne don haka in ya ce yana ji to ai mu ma muna ji amma jin mu ba irin nasa bane don haka in an ce Allah na da hannu Allah na da kafa Allah na da fuska ba buƙatar hankalinka ya tashi waye ya faɗa farkon tambayar ka waye ya faɗa Allah ne to in shi ya faɗa kai kuma yanzu ka zo ka ce a Allah ne na san ka sosai wannan kafar bata dace maka ba ga abin da ya dace a ce kaga shi ne shi bai san kansa ba ko ba haka bane baka buƙatar wannan tawili ka faɗa wa Allah abin da ya faɗa amma sai ka ce duk abin da Allah ya ce yana da shi to daban yake da irin wanda muke da shi hannun Allah ba irin na dan adam bane ko fuskar Allah ba irin ta dan adam bace amma karka ce wai saboda an ce fuska sai nan da nawa har ka ji yana cewa wai tsikar jikinsa tana tashi an ce Allah ne ka wa ya faɗa ne Allah ne ya faɗa sai ka faɗa yadda ya faɗa ran kiyama an yi kama kai ne ce Allah kai ka faɗa Qur'ani dan baka da hujjar wancan tawilin amma kana da hujjar wannan kalmar da ya faɗa Qur'ani an gane wani abu to haka kuma ka zo cikin sifatul fi'iliyya din kar a shiga wannan babin cewa dan me za a ce Allah ya saukar Allah bai saukar ba dan me za a ce Allah yayi rahama Allah bai rahama ba a wani abu yake nufi wannan tawilin duka ba buƙatar sa yana da cikin sababin bata addinin musulunci da bata masa ma'ana da rage masa ƙarfin isar da sakonsa a zukatan masu sauraron alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kala wannan thumma anzala alaikum min ba'di dami amanatan nu'asan yaghsha qa'ifatan minkum wannan shi amincin wato gengedin ya lullube qa'ifatan minkum jumhurul malamai sun karanta yaghsha da ya'u malaman kufa hamza da kisa'i da khalaf sun karanta taghsha qa'ifatan kuma sai suka ce in an ce taghsha to yana koma zuwa ga amanatan in kuma an ce yaghsha yana koma zuwa ga mene nu'as yaghsha qa'ifatan minkum yana lullube wasu daga cikinku wa qa'ifatu wata qa'ifar kuma ma'ana kun ga an ce qa'ifa nan ce qa'ifa wani yanki wani bangare naku ku da ake magana da ku wa qa'ifatun wani bangaren kuma qad ahammatkum anfusuhum rayukan su sun himmatu da su sun sa musu hamme ahammat ma'ana alqathum fil hammi, sun jefa musu hammi da damuwa, ma'ana ba su zamu da komai ba sai rayukansu, tunaninsu, rayuwarsu, rayuwarsu ita ta sa su zuwa cikin damuwa. Menene yasa suke wannan? Me ko kuma me yasa Allah muke faɗi wannan? Ga abin da suka aikata, yagunnuna billahi ghayra alhaqqi, wannan jahiliyyati, suna yin zato zaton da ba na gaskiya ba dangane da Allah. Wannan jahiliyyati, zato irin na jahiliya, malamai sun tattauna akan wannan zato ne nan. Babba daga cikin zaton da suka yi mummuna dangane da Allah shine nufa tashin hankali ya riga ya zo musuluncin nan, an kare shi kenan. Wannan zato ne mummuna ko kyakkyawa? Mummuna ne. Sun dauki cewa musulunci ya kare kenan, tun daga shi an yi da'awa cewa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk da ya bayyana ba haka bane, amma sun riga sun firgita. Wasu suka ce ai shikenan musulunci ya kare, yanzu kenan abinda Allah madauke sanya duwan yau ga waɗannan, gobe ga waɗannan, shikenan zai tabbata a hannun kafirai, nasara ta tabbata a hannun kafirai, ba dama ba za a ci nasara ba, musulmi ba za su ci nasara ba. Allah ce wannan zaton zannal jahiliya, zato ne irin na jahiliya, domin jahiliya dama ba sa kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaquluna, suna cewa, duk dai wannan ƙwaifa ta biyu su ne masu wannan, zan zo magana akan su waye. Yaquluna, suna cewa, hallana min al'amri min shay, shin mu muna da wani abu ne ma a cikin wannan lamarin? Malamai sun ce wannan istifhami ne na inkari, kamar suna cewa ne an ba mu da komai, ma'ana ba a ɗauke mu komai ba da an zo an yi shawara da mu, shi ne abin da suke nufi. Ma'ana mu ai ba mu da komai, ma'ana da muna da komai, da wani abu ne mu, da an yi shawara da mu, da an yi shawara da mu ko da ba ai wannan ta'adin ba ga musulmi. Haka wasu suka faɗi. Kul, sai Allah ya ce, ka ce innal amra kulluhu lillah, lamari duk na Allah ne, ba na ku bane dama, ba kuma na kowa bane. Kun ga su wannan suna sukan shugabancin yakin ne, idan mai shugabancin yakin bai shawarce su ba, to anan tambaya ta zo. Siffan nan da kuke ji siffufu masu iyo, waye bai irin wannan magana? Zato da Allah, zato mummuna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah subhanahu wa ta'ala. Ko shi yasa malamai suka ce masu wannan maganar munafiƙai ne, munafiƙai ne, ba cikin muminai ba. Amma khitabin ya zo ana cewa kum, kuma aka ce qa'ifatun minkum, ko saboda me? Saboda a lokacin da gangar jikinsu suna tare da muminai, shi yasa ake magana khitabi na ku, ku, ku ake cewa ba su ba. An fahimci wannan? To shine wasu suke tambaya, a'a, ba mun karanta a baya ba cewa munafiƙai da aka fito yakin Uhudu sun ware, sun gudu ko ƙarƙashin shugabancin Abdullahi bin Ubay bin Salul, to za a samu munafiƙai kuma a cikin yakin, har a siffanta su da wannan? Ya dace a nan tambayar ko bai dace ba? Yau tana da mahalli, tana buƙatar amsa. Malamai sun bada amsar lalle masu wannan maganar, tunda akwai sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tuhuma akai, to lalle munafiƙai ne. Suka ce maganar cewa Abdullahi bin Ubay bin Salul, kamar da ya zo a littafin sira, ya janye wasu daga ciki wajen mutum 300 sun tafi, baya nufin gaba ɗaya munafikan sun tafi ba a yakin da su ba. An gane wannan? Akwai wasu daga cikinsu kuma sun tsaya, kuma an yakin da su, kuma su ne masu wannan magana. Yau ba ainihin tsawon sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu imani ba. An gane wannan? Domin mai wannan mummunan zato ga Allah, mai kuma tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa bai shawarce su ba? Sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai maka wannan. An gane? Sai dai munafiƙai. Allah ya sa kun fahimci wannan. Ibn Kathir ya kawo riwayoyi, ko ce akwai riwaya musamman wadda take da munasaba da wannan, da ya ambace ta a cikin tafsirinsa. Ibn Ishaq ya ruwaito kuma da tahdisi, sarraha bitahdis, ma'ana ba an'ana yayi ba, ya faɗi wanda ya ruwaito masa shine Yahya ibn Abbad, shi kuma ya ruwaito daga Abdullah ibn Zubair. Az-Zubair shi ne ke wannan magana, cewa yana cikin, ana cikin harkar yakin nan, ya ji da kunnensa yajiyo Mu'tib ibn Qushayr, shi kuma an san shi a cikin munafiƙai yake, shi ne yake faɗin wannan magana cewa hallana min al'amri min shay. An fahimci wannan? Yawwa. Az-Zubair ibn al-Awwam ya ji shi da kunnansa yana faɗin wannan magana. Kun ga kenan, ashe su masu wannan magana munafiƙai ne. Yawwa. Ibn Kathir ya ambaci wannan kuma da riwaya ingantacce, haka nan Al-Baihaqi shi ma ya ruwaito wannan riwaya. Don haka munafiƙai ne masu wannan zance. Musamman ƙari ga shi. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. أقول سفر واي. سنا قوي وابن دباس بينا مكة. سنا قوي شئت كل راي خمس. هل نسوا أي مسؤولنا؟ منافقين. كم دوّن سفر شيء تدري؟ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. سنا قوي وأشين كل أذنسو أزكى تنسو ما لا يبدون لك. أبن دباس بينا مكة. دق أبدا يبدي. يقولون سنا شيء To ga ƙarin magana har yanzu dai, law kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hauna. Don mu da muna da lamari a hannunmu, da mu ne masu tsarin wannan yaƙin, da mu za a nemi shawararmu, da ba za a kashe mu a nan gumba, za mu ba da shawarar da za a fita, a samu mafita. Don Allah wanne mai yadda da manzon Allah ne sunansa zai faɗi wannan magana? An fahimci abin? Don haka tabbas wannan ra'ayin munafiƙai ne, magana ce ta munafiƙai. Suna cewa ma kucilnar haguna, ai da ba a kashe mu a wannan wurin ba. Ƙul, sai Allah ya ce ka ce musu, ya gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam, law kuntum fi buyutikum, da a ce a gidajenku kuke, wanda gidaje shi ne mahallin tsira daga mutuwa. Duk inda kake, mutuwa ta biyo ka, abokin gaba ya biyo ka, ina za ka? Gida. Ko da ba kofa a gidan nan, za ka zo ka shiga. Gashi kana tsoron abokin gaba zai zo ya shigo, amma za ka zo ka shiga. Ko dan da niyyar ka bada kariya ga matanka da 'ya'yanka, gidan za ka tafi. Ba mai zuwa ana yaƙi, ana bala'i a gari, kaga ya tafi daji. Duk bala'in da ake maimakon a gudu ina ke tafowa, gida ake zuwa. Ko ka zo ka bada kariya, ko kuma ka ɓuya in za ka iya ɓuya. Shi yasa Allah yake kawo mu nan fatancen, ya kawo misali da me, da gida. Bai ce da kun hau bishiya, da kun hau dutse, ba duk waɗannan abubuwan kuna ganin dama duk na Allah ne a waje ke. Gida ku gani kake gidanka ne, tare da cewa Allah ne ya halicci wannan gidan naka. An fahimci abin? Sai kai kamar idan ka shiga gidanka ka gama tsira, to sai ce law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl, da waɗanda aka rubuta musu, aka wajabta musu cewa lallai, ma'ana rubutu ya tabbata a kansu cewa za su mutu, labaraza da sun fito. An gane labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim. An fahimci abin? Law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madajihim, da a ce ma kun zauna a gidajenku, to da waɗanda aka rubuta musu, aka wajabta, aka sa lalle za su mutu, da sun fito. Ila madajihim, zuwa makwancinsu, ma'ana mutuwar da ta je musu zuwa makwancinsu. An fahimci abin? Duk inda kake mutuwa za ta zo, babu yadda za a yi mutum ya guje wa mutuwa. Wali yabtaliya Allahu ma fi sudurikum, kuma Allah ya duk waɗannan abubuwa ne don ya jarrabi abin da ke cikin ƙirazanku. Wali yumahhisa, don ya tankaɗe da rairaya, ya gwada, ya tsarkake ma fi qulubikum, abin da ke cikin zukatanku. Wallahu alimun bi dhati sudur, Allah masani ne da haƙiƙanin abin da ke cikin ƙiraza. Dhati sudur al ashiya allati fi sudur, duk abin da ke cikin kirji, to Allah yana sane da shi. Don haka wannan maganganu na munafiƙai ba su canza abin da Allah maɗauki ya hukunta ba, kuma mutuwa kamar da Allah maɗauki ya faɗa tana nan akan kowa duk inda mutum yake. Wannan za mu zo insha Allah mu ƙara bayani a kansu cikin fa'idoji da za mu ji insha Allah ta'ala. Yau abin da za mu karanta daga littafin malam, duk da lokacin ma ya tafi ko mun cinye shi a wannan bayani, lokaci ne nan da nan sai ga ya wuce, ko ƙarawa za a yi? Yace yudhakkiruhum ta'ala halahum, Allah maɗauki yana tuna musu halinsu, fi waqtin hizamihim, a lokacin da suka faɗi anil qitali, wurin yaƙi, wa yu'atibuhum, yana zarginsu, yana aibata su ala zalika akan haka, fa qala, sai Allah yake ce da su, id tus'iduna, ku tuna yayin da tus'iduna kuke gudu, shine tajidduna fil harbi, kuke dagewa daga jidd,
jadda ya jiddu kuke dagewa wajen gudu mana kuka jika cika gudu wala taluna ala ahadin ba kwa karkata zuwa wani ay la yalwi ahadun minkum ala ahad dayan ku baya karkata yayi dayan sa kawai kowa yana ta kansa wala yanzuru ilayhi baya dubin sa bal laysa lakum hammun illa alfiraq alokacin ba abin da ya dame ku illa ku gudu wal najai min alqital kuma ku tsira daga wannan yaki wal halu annahu laysa alaykum khatarun kabir alhaliku alokacin babu wani hadari babba akan ku Allah ya riga ya maganin abu ya tsaya id lastum akhiran nasi domin ku kuba ma ku ne a ƙarshe ba a cikin mutane domin in aka ce an biyo ku da gudu wanda ya fi razana wane ne na gaba ko na baya na baya mana na baya wanda yake baya kusa da mai korar to yanzu kafirai ne suka koro musulmi wanda yake gaba yana ta tika gudu ina bala'in yake ai yana bayansa to ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana baya yana cewa ku dawo amma ana gudu ai kaga ya nuna cewa lalle wannan abin da suka aikata razana suka yi sosai kuma sun aikata abin da Allah madauki yake zargin su akan sa anan wuri shine id lastum akhiran nasi mimma yalil a'da kusa da inda abokan gaba suke wai bashirul hayya kuma yake tinkarar har zukowar yaki da kuma barazana bal abinda ke ciki na gaske shine ar-rasul yad'ukum fi ukhrakum ga manzo sallallahu alaihi wasallam shine na karshe fi ukhrakum a cikin karshen ku mana ba fi ukhra alladhina kafaru ba ko fi ukhrakum ayyuha almu'minun ma'ana shine a bayan ku daka ina za ku gudu kun yadda ku gudu shi a kashe shi shine abinda Allah madauki yake gaya musu Allah to sai shi ai mimma yali qauma na daga abinda wato layin musulmi wanda yake dabda inda kafirai din suke yaqulu yana cewa ilayya ibadallah manzon yana cewa ku taho nan ku taho gare ni ya ku bayin Allah falam tantafitu ilayhi sai ba ku juya ba ku ba ku waye shi ba wala arastum alayhi ba ku bi ta kansa ba shi abin da yake nuna wala arastum alayhi kana kan hanya ka dan karkata ka bi ta wani wuri wala arastum alayhi فالفرار نفسه موجب لللوم شي kansa wannan gudun da kuka yi ya cancance ayi zargi mana sababi ne da zai sa a zarge ku a fadi abinda kuka aikata cewa akwai kuskure a cikin sa wada'atu ar-rasul al-mujibatu litaqdimihi 'ala an-nafsi a'zamu lawman kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yayi wanda take sababa lalle a gabatar da shi da ransa akan ran su sauran musulmi wannan shi kansa yafi zama abun zargi fiye da wancan na farko kamar ba ku gane ku gane yawwa yayi kyau ina jin dadi a ce ba a gane a gudu daga yaki ne laifi ne ya cancanci a zargi mutum a kansa ko bai cancanta ba sai to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dawo ku dawo mutum yana jin wannan kiran yana ƙara gudu akwai sallama ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ko ko babu ma'ana kamar mutum ya ce ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi a kashe shi shi mutumin kuma ya gudu to da wancan da wannan wane ne yafi abin zargi wannan na biyu cewa a saki a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi ba ku damu da ransa ba kuna tunanin naku wannan abun zargi ne an fahimci abun to shi ne Allah madauki yake gaya musu ya za a yi ku wannan gudu bayan kuma war rasulu yad'ukum fi ukhrakum wannan shi ne fa'idar ambata musu a ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da a gaba yake ana gudu kaga kenan da shi ake gudu ko amma a baya yake dan haka na gaban da suke gudu sun bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayansu to shine yake cewa wada'atur rasul kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi al-mujibatu wadda take wajabta maka kai alan nafsi ko al-taqdimi alan nafsi ka gabatar da shi akan ranka domin tunda ya kira ka ai ya kamata ka gabatar da ransa akan naka ran an gane to a'zamu lawman wannan halin yafi na farko cancantar zargi bitakhallufikum anha saboda barin wannan umarnin ya kira ku ba ku amsa ba ya fi zama abin zargi fiye da gudun ma da kuka yi. Allah sa an gane. To shi yasa da aka yi haka fa asabakum ghamman bi ghammin, sai Allah ya baku sakamakon wannan gudun shine asabakum. Shi yasa da zan nake fadin fa asa, zaka karanta ba fa asabakum bane, fa asabakum daga maganar sawabi ne, daga isaba, iqa'u sawabi ala al'amali, sai ya saka muku bisa aikin da kuka aikata na gudu da barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya saka muku da ƙarin bakin ciki akan bakin ciki, damuwa akan damuwa. Wannan ne babbar damuwa, ce babbar damuwa, sai labari ya zo muku cewa ai kutila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma kun ga yana nuna da ba imani wanda aka ce kutila Muhammadin kuma ba zai samu damuwa ba. Ko gane ba? Amma kasancewar da imani a zuciyarsu da aka ce kutila Muhammadu sai hankali ya ƙara tashi kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe alhalin ku ba a kashe shi ba. To shi ne abin nufi, ma'ana ai jazakum ala fi'likum, ya saka muku akan ayyukanku, ghamman bi ghammin, ai ghamman yatba'uhu ghammun, baƙin ciki damuwa, wani baƙin cikin da damuwar suna binsa, ghammun bi fawatin nasri, wani baƙin cikin na cewa nasara dai ta kufce, wa fawatil ganimati, ganima ma ta kufce, wa ghammun wani baƙin cikin kuma bin izamikum, cewa kun faɗi a yaƙi, wa ghammun wani baƙin cikin ansakum kulla ghammin, wani baƙin cikin kuma ya zo ya mantar da ku dukkan baƙin cikin da ya gabata, wa huwa sama'ukum, shine jin da kuka yi anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama qad qutila, cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kashe shi. Wannan baƙin cikin ya fi na farko ko bai ba? Ya fi. Walakin Allah bi lutfihi, amma Allah madaukaki, yanzu dan Allah da kai ne mai alƙalanci, kai din nan dai, kai din nan zaluman jahula, ko da kai ne mai wannan hukuncin, dan Allah mai za ka yi waɗannan sahabban? Shi yasa kaga in shi a suna gaggawa su samu irin wannan ayoyi, ba su gaya maka kuma ƙarshen ya aka ƙare ba, ko sun kawo masa sai ai wasu ake nufi, amma wasu da suna nan da wannan so ake dole sai ka yarda cewa ba mutanen kirki ba. Allah kyauta, Allah ba mu adalci, da yake Allah shi ne Allah, bayin nan kuma nasa ne, babu kowa a tsakaninsu da shi, shi ke sarrafa zukatansu, bari mu ji me ya yi musu. Malam yake cewa walakin Allah bi lutfihi, amma Allah madaukaki saboda tausasawarsa, wa husni nazarihi li ibadihi, da kyakkyawan kallon da yake wa bayinsa, ja'ala istima'a hadhihi al-umur, sai ya sanya taruwar waɗannan abubuwan, li ibadihi al-mu'minin, ga bayinsa mu'minai duka su zama khairan lahum, alheri a gare su, duka ya zama jarabawa ce, ya muku wannan jarabawa ne dan kar ku samu baƙin ciki, cewa alheri ne a gare ku. To ne shine ma'anar likaila ta hazanu din, an gane? Yawwa, shine sai ce faqala, sai yace likaila ta hazanu ala ma fataku, dan kar ku baƙin ciki akan wannan abin da kuka rasa, ya kubce muku, minan nasri wa dhafari, nashin nasara a wurin yaƙi, wala ma asabakum, ko kuma abin da ya same ku, minan hazimati, na faduwa a yaƙi, wal qatli, da kisa, wal jirahi, da kuma rauni da raunuka, idza tahaqqaqtum, in kuka tabbatar annar rasul sallallahu alaihi wasallama lam yuqtal, ba a kashe shi ba, hanat alaikum tilka almusibat, to duk sauran musibin sai su sauki, sai suka zo suka tabbatar aka ce musu a'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba, yana nan da ransa, sai suka ji duk kaman an warkar da su wancan abin da ya dame su, kuma a lokacin suka samu karfi sai aka sake tsayawa, waqtabtum biwujudihi, kuka samu farin ciki da samuwar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan, wannan wujudin nasa al-musalli, mai rarrashi gare ku an kulli musibatin wa mihnatin, daga kowace musiba da kuma jarabawa, an gane? Iktifa bi wancan waqtabtum, ana nufin kun yi ghibta, ghibta shine fatan samun abu da farin ciki da shi, sai kuka yi farin cikin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku, wannan samuwa ta tare da ku abin rarrashi ne gare ku daga kowace irin musiba, domin duk mutumin da yake masoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin cewa wani abu ya same shi, to dole hankalinsa ya tashi. Wannan kuma shine abin da ya auku ga waɗannan sahabbai, suna jin cewa ya rasu an kashe shi, sai hankali ya tashi, ga wannan damuwa aka ƙara musu akan wannan babbar damuwa, da Allah madauki ya so ya zama musu alheri sai aka bada labarin cewa a'a bai mutu ba cike nan duk kowa sai ji kuma hankalin sa ya nutsu cewa ashe har yanzu akwai hope tunda manzon sallallahu alaihi wasallam yana nan ba aka kashe shi ba kuma babbar damuwa ce kuna cikin yaki da manzo aka kashe shi ba kadan ku duba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina rasu a gadansa nakun a gababin nan mana a dakin Aisha a hannun Aisha radiyallahu ta'ala anha mana a makwancin sa ba a wurin jihadi ba amma duk da haka ku duba ku ga al'umma tashin hankalin da ta shiga lokacin da ya rasu to yanzu ku kaddara da ana cikin yaki aka ce an kashe shi ai ba mu tsayawa gaba ɗaya wani ma tsayawa zai zo a yanka shi shikenan shi abin da yake fata zai zo a rayuwa na nasara shikenan sai ya tafi amma ku duba ba dukkansu suka yi haka ba a cikin sun aka samu wanda yake cewa da kuka ji an ce manzo ya rasu to kuma ku tashi a kashe ku akan abin da manzon ya rasu a kansa ko ba haka ake ba qumu wa mutu ala ma mata alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ku tashi ku je a kashe ku kuma ku mutu akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi akai a ina aka samu wannan magana a cikin dai sahabbai din dan haka shikenan ba dukkan su suka yi waɗannan abubuwa ba kuma duk ma abin da suka yi Allah dai madaukaki ya gaya mana ya yafe shi na ta baku labarin kissar da ta faru da khawarijawa wata rana suka zo Ka'aba sai suka hango Quraishawa wani gungu na mutanen Makka a jikin ɗakin Ka'aba sai suka je suka tambaye su suka ga wani a cikinsu ya dingina a jikin ɗakin Ka'aba a inuwar ɗakin Ka'aba suka ce waye wannan sai aka ce musu Abdullahi ibn Umar ne gwani ya nuna muku kawar jawa ba a cikin sahabbai suke ba ko samari ne da suka taso daga baya ba su san darajar sahabbai ba shi yasa ba su karatu a gunsu ba da su karatu a gunsu da ba su shiga wannan abin da suka yi na kafirta Aliyu da kafirta sahabbai gaba ɗaya ba sai suka zo suka ce waye wannan aka ce ai Abdullahi ibn Umar ne sai suka je suka same shi kai Abdullahi lokacin ya zama dattijo ma ya girma ga ilimi Abu Abdullahi ibn Umar suka ce muna tambayar ka dan Allah wasu tambayoyi guda uku kana sani da cewa Usman ibn Affan bai je yakin Badar ba yace eh sai suka ce Allahu Akbar ma'ana hujja ta tabbata suna zagin Usman cewa bai je yakin Badar ba ai Badar da shi ba laysa min ahli Badr da suka ji Ibn Umar ya tabbatar musu sai suka yi Allahu Akbar aka kabbara sai ce to tambaya ta biyu da gaske ne Usman yana cikin wanda suka gudu ranar yakin Uhud Abdullahi ibn Umar yace eh yana ciki sai suka kara Allahu Akbar ta biyu kenan tambaya ta uku suka ce da gaske ne kuma Usman duk dai akan Usman ku duba ku ba da gaske ne Usman bai halarci sulhun Hudaybiyya ba bai atin Ridwan ba a yi da shi ba Abdullahi ibn Umar yace eh ba a yi da shi ba suka kara Allahu Akbar ma'ana gaskiya ta tabbata har sun juya za su sai ce ku dawo da ya gane an ce khawarijawa ne ya gane cewa khawarijawa ne domin za su tafi su yi amfani da wannan ne a matsayin hujja ta su ci gaba da zagin Sayyidina Usman sai ce domin ku ji yakin Badar Usman bai je ba meye dalilin bai je ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna a gida lokacin Ruqayyatu yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar Usman ba ta da lafiya ya ce zauna kai jinyarta ko ga kenan rashin zuwansa yakin Badar da izinin waye to banda wannan ba kawai ya zauna yayi jinyar bane sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ci ganima ya raba ganima da shi amincewa nan wannan nuna amincewa ne ko ba nuna amincewa bane ya raba ganimar aka raba da Usman saboda gashi bai zo yakin ba amma saboda udurin kuma da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƴar manzon Allah ce ba ta da lafiya matarsa aka ce ka tsaya kai jinyarta mun ji daya na biyu maganar gudu yakin Uhud yace da gaske yana ciki aka ce yana ciki yace to ya gudu yana cikin waɗanda suka gudu da gaske, to amma ai Allah ya ce walaqad afa anku, ka da da wannan yake ina yanda in ku Allah ya ce walaqad afa anku ba zan ce ya kare ba. Mene uku maganar sulhun Hudaybiya, sai ce masa to ai sulhun Hudaybiya asali dama da dan Usman din ma aka yi, an zo za a yi sulhu kafin a zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duba a cikin sahabbai waye dan dangi a gurin mutanen Makka, kafiran Makka wani basu musulunta ba a lokacin, wane ne danginsa suka fi karfi? Sai ka ce Banu Umayya sun fi karfi a Makka a yanzu. Waye a cikin Banu Umayya? Aka ce Sayyidina Uthman. Shine manzon Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka je ka wakilce mu, ka ce mun zo ga mu kaza da kaza za mu yi umara. Shi dai ya tafi, da ya tafi dan ya tattauna da su, sakamakon an gawo an kawo labari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai an kashe Usman, sun kare alkawari, domin a ka'ida in ana yaki da mutane da wasu ba a kashe dan sako, shi jaka da ba a kashe shi, duk tsananin yakin aka ce ga wannan manzon yaki ne to ba a kashe shi, haka dokar take har yanzu, sai dai ya baci sakon sai koma duk haushinsa da kuke ji. To tunda ko aka ce an kashe Usman, kaga mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi? Cewa mutanen Makka sun yawwale alƙawari, shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane su zo su yi masa mubaya'a za a shiga ayyaki. Mubaya'ar asalin ta dan ayyaki ne, yakin kuma saboda jinin wa? Saboda jinin Usman. Shi ne shin fada hannunsa aka yi wannan bai'atul ridwan din, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati. To tunda dama wannan aya ta zama dalili da yabo ga sahabbai waɗanda suka yi mubaya'a, Allah ne ba da labari. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina, Allah ya yarda da mu'minai, in yubayyi'unaka, yayin da suke mubaya'a gare ka, tahta shajarati, karkashin bishiya. To shi yasa sai a duba sai a ga wane ne baya nan a cikin mutum 1400 nan, sai a tsora masa laifi. To su ba su san wannan abun ba, sun ɗauka Uthman da gangan yaƙi zuwa baya nan ko ya gudu, sai a ɗora masa laifi. Asalin ƙissar kuwa a kansa ma aka yi ta, za a je a ɗaura yaƙi ne a shiga Makka a yaƙe su. Shi ne manzon Allah ya ce kowa ya kawo hannunsa ya yi mubaya'a, bayan kuma kowa ya ɗora hannunsa ya yi mubaya'a ya tafi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki hannunsa mai albarka ya ɗora a kan ɗayan ya ce wannan ta Uthman ce. Kaga kenan me aka yi? An yi dukkan abin da aka yi misalihi Uthman, ko ba haka bane? To kaga to da yana gaya masa wannan sai ya ce to shikenan na barka je ka tafi da wannan hujjojin. Shi ne ya tafi, jikinsa duk ya yi sanyi, shi ya zo neman hujjar la'ana da tsinuwa ga Uthman, sai ya samu abin da ya karfafa masa son Uthman, kuma zama abin da yake nema bai samu ba. Don haka ya yan uwa, kullum ka riƙa ɗaukar nassoshi, kar su zama maka sababin da zaka yi amfani da su wajen zage-zage da cin mutunci. Yawwa, amma ka fahimce su, ka fahimci asalin su, ka fahimci kuma dukan abubuwan da suke da alaka da su. Allah ƙara mana ilimi. To shine yake cewa falallah ma fi dunni albalaya wal mihan, lalle Allah madaukaki ma dallada Allah da girma yake, abinda ke cikin ma'ana Allah madaukaki yana da hikimomi da sirrori, shine min al-asrar wal hikam, a cikin abin da ya shafi bala'i, duk bala'i da kaga ya same ka akwai wani sirri a ciki, akwai wata hikima a ciki, kai ne baka sani ba. Falallah ma fi dhimmi al-balaya, abinda ke cikin balaya wal mihan da jarabawa iri-iri, min al-asrar wal hikam, ai ma dalla da wannan matsayi, Allah ya sanya mana mu mu'minai a cikin bala'in da zai jaraba mu da shi, lalle akwai alherai da yawa, akwai kuma hikimomi. Shi yasa ake son bawan Allah ya rika tautsimin zuciyarsa duk lokacin da bala'i ya zo, to kada hankalinka ya tashi, ka fita daga hayyacinka, ba a san mutum ya fita daga hayyacinsa. Akwai hikimomi da yawa, daga ban sani lokacin ba zai isa ba da mun ambaci wasu daga ciki, ko kuma mu karasa karanta wannan, in yaso sai mu dawo kan thumma anzala alaikum din, ko kada lokacin duka ya kare. Sai ce wa kullu hadha, dukkan wannan sajirun an ilmihi, abu ne da ya zo daga ilimin Allah, wa kamali sibratihi, da kuma kamalar iliminsa da zurfin saninsa, bi a'malikum, da ayyukanku, wa zawahirikum wa bawatinikum, ya san zahirinku ya san batininku, wa li hadha qala, dan haka yace wallahu khabirun bima ta'malun, Allah mai zurfin sani ne dangane da ayyukanku. tun kuna ganin zahirin al'amura da suke gudana bakin ciki ya faru an yi wa gobara ka fadi an kashe ma wane ne amma ga an ma sata hankalinka duk ya tashi shi kuma a cikin wannan abun akwai wani sirri da yake hange ya kade maka wasu abubuwa akwai hikimomi da kai baka san su ba wa yahtamilu anna ma'ana qawlihi likay la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum yani zai yi kuma ya zama abin da yake nufi annahu qaddara zalika al-ghamma abinda ake nufi shine Allah ya kaddara wannan bakin ciki wal musiba da wannan musiba alaikum akanku likai tatawaffana nufusukum domin zukatanku su shirya wa bala'i duk lokacin da zai zo kada ya zama ya faru ku shiga cikin damuwa wa tamarranu ku horar da zuciyanku ala sabri akan hakuri ala musibati akan musibu wannan kuma fasara ce mai kyau ma'ana an yi wannan ne don ku saba cewa horo ne ake muku ana training ɗinku ne ku saba da bala'i in ya zo to ku saba da yin hakuri akan sa saboda in wata rana ya zo za a rage muku bala'in azaba domin duk bala'in da ya samu mutum a duniya ko da kuna da wani laifi Allah zai iya gafartawa ko kuma ya rage muku girman azabar da za a yi muku shine sai wa khiffa alaikum ta'ammulul mashaqqat kuma wannan zai sauƙaƙe muku ɗaukar nauyi da bala'i da kuma wahalhalu da za ku ɗauka addini ma'ana dai duk bala'i training ne ga zuciyar mutum kada ya ɗauke shi kiyayya sai daga Allah Allah baya kin bawansa ya dora shi a cikin bala'i haka kawai daga cikin hikimomin ko ɗaya ko biyu bari mu faɗa ba sai mun dawo kansu ba akwai hikima sosai daga bala'i duk bala'i da ka gan shi Allah jawo maka bala'i to akwai hikima daga ciki akwai tsarkin zuciya da Allah ke so ka samu da fito da ubudiyarka ka zama bawa na haƙiƙa akwai kuma kallon ƙaharin rububiyya akan zulmin ubudiyya ma'ana rububiyya ta rinjaye ubudiyya duk wannan yana dan a nuna maka cewa kai fa bawa ne ba kai ne komai ba Allah shine komai to duk ka fahimci cewa musifa tana zuwa maka idan ka samu wannan karatun sannan kuma dan ka samu a fadakar da wanda duk aka jarrabe shi din daga gafala cewa tuna zunubinsa ne yasa aka yi masa wannan sannan kuma abu na gaba zai sa ka rika tausayin wanda aka jarraba tunda an jarrabe ka ka dana irin abin da ake ji to ran da ka ga wani a cikin jarraba kai ma zaka samu ne tausayi dangane da shi duk wannan yana da cikin hikimomi malam ibnu qayyim yana cewa duk wani jin daɗi da ka gani na duniya to yana da kishiyarsa yana da wani bala'i da yake haifarwa duk kai bala'i kai na duniya da kaga ana samu to baya fita daga sakamakon jin daɗin duniya ne menene jin daɗin duniya yace abubuwa ne guda biyar duk wani abu da ake so a samu a duniya al-aklu wash-shurbu wan-nikahu wal-libasu war-ri'asatu da ci da sha ko da kuma aure ma'ana saduwar iyali da kuma tufafi da kuma shugabanci yace waɗannan su ne mafi girman jin daɗin ɗan adam duk abin da yake nema a rayuwarsa galibi don waɗannan abubuwan ne lalaka sa malbas ka sanya su abun hawa duk a ciki ko da maskan da in ka sa nikahi ka sa magana gida duk a ciki kuma da muke cewa ma guda nawa ne da mata da mota da menene da makwanci yawwa to duk mafi yawan daɗin duniya in ka kalle shi zaka ga bala'in duniya gaba ɗaya ya tattara akan waɗannan kuma abun da zai haifu na tashin hankali galibi a sababin waɗannan a neman abinci ne a neman abin sha a neman tufa a maganar mata a maganar shugabanci da kayan da zaka sa a jikinka duk bala'i mafi yawa za ka gane yaki tsakanin ƙasa da ƙasa akan mai tattalin arziki kuma haka za a ci kaza za a ci kaza ko shugabanci wace ƙasa ce za ta mallake wuri kaza duk akan maganar shugabanci hakanan kuma a tsakaninmu na maganar siyasa ya jawo tashin hankali maganar wannan wannan ya sace wannan abunsa me ya sace maka shi ya sake damu kudinka na me na sayan abinci na sayan abin sha na sawa na kayan sawa duk abun baya fita daga waɗannan abubuwa don haka ko me ya same ka akan wannan ibtila'i ne wanda in kai haƙuri da shi a duniya to za ka samu mafi cikarsa a lada shi ne a lahira al-ma'akal shi ya sa aka ce al-kamalat dukkan kamal al-kamalatul insaniya ita kuma la tunalu illa bil alami duk wani abu da yake kamala ne a dan adam to ba a samun sa sai an sha wuya kun yi da wannan duk abin da yake kamala ne ba abin da yake akwai na kasu ba duk abin da yake kamala ne to ba a samun sa sai an sha wuya me ma'ana kamala abin da yake alheri ne cika ce kammala ce ta dan adam kamar ilimi ilimi kamala ce ko na ƙasa kamala ce ana samun sa da dadi kamar shaja'a gurzantaka a ce kai karfin da zaka iya jihadi ba sai ka sha training ba shi ma sai ka sha uwa haka nan abin da ya shafi alhilm az-zuhud gudun duniya shi ma sai ka sha uwa ka rabu da duniya haka nan abin da ya shafi iffa kame kai daga zina saurayi ya dage ya hakuri bai aure ba ya ci gaba da shan wahala gashi sha'awa na damun sa amma ya daure ya ji tsoron Allah ya kaushe duk wannan wahala ce dan ya samu kamala ya zama mutum in ko ya tuntube ya santsi ya kwashe shi ya fada cikin masu zina yana cikin masu kamala ko yana cikin lalatattu ba za ka samu kamala ba ashe sai ka sha wahala yawa to da haka dai da alhilmu da muru'a da mutunci da hakuri da juriya duk ba a samun su sai an sha wahala haka waɗannan darusa suna cikin abin da ya kamata mutum ya kalla kada ya rika sukan bala'in da ya same shi ba a ce ka yadda ka zauna cikin kaskanci ba tashi kai kokarin yaye bala'i gurgudun irin karfin da dan adam Allah yake bashi amma kuma ka yadda cewa Allah ne ya sa ma wannan dan ya jarrabe ka dan haka ka rika hakuri kana koma zuwa ga Allah kuma ka bincika zunubanka la'alla sababin daga wurinka ne sai ka tuba sai Allah ya yafe maka mu tsaya nan saboda lokaci ya riga ya kure baki daya insha Allah ta'ala sai mu tashi kan aya da muka karanta ba mu karanta mana muka yi magana tafsirin ta a jumlatan amma ba mu karanta magana sa'adi akan ta ba Allah madauke kai mu gobe wa sallallahu sallama wa baraka ala nabina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك